This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau Asabar 18 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Baballe, a karon farko a cikin shekaru 40 za a gudanar da bikin rantsar da shugaban Amurka a cikin gida. Majalisar Zartarwar Isra'ila ta tabbatar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safe yau Asabar a Gaza da kuma sakin mutane da ake garkuwa da su domin kawo ƙarshen yaƙi da Hamas na watanni 15. Hukumomin Ukraine sun ce an kashe akalla mutane 4 da sanyin safiyar yau Asabar a wani hari da Rasha ta kai a cikin dare a babban birnin ƙasar Kyiv.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin Najeriya ta yi watsi da kasafin kuɗin ma'aikatar yaɗa labarai da wayar da kan al'umma ta ƙasa da dukkan hukumomin da ke ƙarƙashin ma'aikatar.
Don bara kusan 10 biliyan ne, bana kuma 8 biliyan, amma yanzu mu abin da muke fata in ba a sa komi ba a sa biliyan 250.
Sannan za ku ji abin da wasu Amurkawa ke cewa game da abin da suke so sabon shugaban ƙasar da za a rantsar a ranar Litinin mai zuwa yayi musu.
Tabbas zan so in ga ya dauki mataki akan iyakokin kasar da kuma halin da bakin hauranmu ke ciki.
Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
A karon farko a cikin shekaru 40 za a gudanar da bikin rantsar da shugaban Amurka a cikin gida. Washington na kallon kowane bikin rantsar da shugaban ƙasa daban da wanda ya wuce, amma wannan na lokacin ya sha bamban. Kamar yadda ake kira na shugaban ƙasa, ƙungiyar makada ta Marine ita ce take kade-kade a duk wani bikin rantsar da shugaban ƙasa tun shekara 1801. Amma a wannan bikin mawakan ba su buƙatar yin wasa kamar yadda suka saba, saboda za a yi bikin ne a cikin gidan Majalisar Dokokin Amurka saboda yanayi mai tsananin sanyi. Shekara ta ƙarshe da aka gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa a cikin gida saboda tsananin sanyi ita ce shekara 1985, wato wa'adi na biyu na mulkin shugaba Ronald Reagan. Sama da wata guda kenan aka fara shirye-shiryen gudanar da bikin cikin majalisa, inda aka fitar da tiketin mutane rabin miliyan wanda za su shiga cikin gidan majalisar. Shirye-shiryen dai ya hada da dandamali da aka shirya a nan majalisa, da shirya filin fariti da katangar da aka kafa a cikin Washington wanda zai kai tsawon kilomita 48, lamarin da ya zarce shekaru na baya. Ana sa ran dubban mutane ne za su halarci bikin a filin taro na Washington. Majalisar Zartarwar Isra'ila ta tabbatar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safiyar yau Asabar a Gaza da kuma sakin mutane da ake garkuwa da su domin kawo ƙarshen yaƙi da Hamas na watanni 15. Gwamnati ta sanar da cimma yarjejeniyar ne da misalin ƙarfe 1 na dare a birnin Kudus, bayan da majalisar zartarwar ta yi wata ganawa sama da sa'o'i 6, kuma bayan shawarwari da majalisar tsaro ta bayar a jiya Juma'a na tabbatar da yarjejeniyar. Taron da ya samu halartar dukkan mambobin majalisar zartarwar ya dan shiga ranar hutun Yahudawa wanda ke farawa bayan rufe ayyuka a ranar Juma'a. A wannan ranar hutu, gwamnati tana rufe dukkan ayyuka illa batutuwa da gaggawa da suka shafi rayuwa ko mutuwa, lamarin da ke tabbatar da muhimmancin cimma wannan yarjejeniyar. Gobe Lahad ne dai wannan yarjejeniyar za ta fara aiki, kuma za ta hada da dakatar da fada tsawon makonni 3 da kuma sako gumman mutane da ake garkuwa da su da kuma sako Falasɗinawa da ake tsare da su a gidan yari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Ukraine sun ce an kashe akalla mutane 4 da sanyin safiyar yau Asabar a wani hari da Rasha ta kai a cikin dare a babban birnin ƙasar Kyiv. Shugaban ma'aikatar sojin birnin Kyiv, Timur Tachenko, ya faɗa a wani sakon Telegram cewa mace-macen sun faru ne a gundumar Shevchenkovsky a birnin. Ya ce gundumar Holosivki, wanda ita kuma take yammacin gabar kogin Dnipro, ta fuskanci muraguzai. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya ce rundunar tsaron sama suna gudanar da aiki a cikin birnin. A ranar Juma'a ne kuma wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu kana jika ta wasu 14 a birnin Kryvyi Rih da ke kudancin Ukraine, a cewar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin jawabinsa na kowane wuni.
To nan ba da Juma'a ba, Baba Yakubu zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi watsi da kasafin kuɗin ma'aikatar yaɗa labarai da wayar da kan al'umma ta ƙasa da dukkan hukumomi da ke ƙarƙashin ma'aikatar. Majalisa ta ce ministan ya koma ya je ya kawo wani kasafin, kuma wannan shi ne karo na biyu da hakan zai faru, domin a shekarar 2024 ma haka aka yi watsi da kasafin kuɗinta. Ko me ya sa 'yan majalisa suka ɗauki wannan matakin? Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana rahoto akan hakan.
Mataimakin shugaban kwamitin kula da ma'aikatar yaɗa labarai da wayar da kan al'umma, Sanata Garba Musa Mai Doki, ya shaidawa muryar Amurka cewa majalisa ta ki amincewa da kasafin kuɗin ma'aikatar yaɗa labaran a karo na biyu, domin kasafin da ma'aikatar ke kawowa ba zai wadatar da ma'aikatar da hukumomin da ke ƙarƙashin ma'aikatar wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba.
Sai muka duba nawa ne aka sa kuɗi shekarar can, sai aka sa 10 billion har muka gama appropriation, ba su ƙara ko kwabo ba.
Na baran kenan?
Na bara. Bana kuma sai ga su ma sun zo da appropriation na abin da bai kai na bara ba. Don bara kusan 10 billion ne. Bana kuma 8 billion. Amma yanzu mu abin da muke fata, in ba a sa komi ba, a sa billion 250 ga information. Saboda a shiga kowane lungu, kowane ward, a gaya mutane don Allah ga hanyar da za a bi a kawo zama lafiya, ga kudirin da gwamnati ke yi na kawo zama lafiya, kuma a bada information na abubuwan da gwamnati ke yi don ta kawo zama lafiya din nan, don kuma economy din mu ya ci gaba da duk abin da gwamnati ke yi, cewa wanga pain da muke ji na yanzu zai zo ya wuce. Amma an ba yi wannan ba, ina ganin ba yi komai ba. In South Africa, wadda take ita ce second largest economy na Africa, ta iya ba
a bayan wa,
a bayan Nigeria, ta iya ba da billion 450 ga information. Ban ga dalilin da zai sa Nigeria ta ba da billion 8 ba.
Shi kuwa tsohon ma'aikaci da ya kwashi shekaru 32 yana aiki a gidan rediyon tarayyar Nigeria, Abdullahi Umar Kwarbai, ya ce lalle biri yayi kama da mutum.
Dama abin kaman da biyu ake yi, ni ina ganin kila ma akwai lauje cikin nadi, kila kai gatari ma cikin nadi, domin wannan abin kaman wani shiri ne aka yi don a kashe wannan gidajen radio wanda ke mu anan arewa. Ba abinda muka sani muka iya muka amince da shi kaman radio. To lalle fa dokin mai baki yafi gudu su dauki matakan da ya kamata domin fadakar da al'umma, su baiwa kafofin yaɗa labarai wanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya isassun kuɗaɗe da za su iso su gudanar da farfagandan can, wanda dama kafofin yaɗa labarai na duniya wanda suka shahara wannan suke amfani da shi domin ya amfani da cimma manufarsu.
A nashi nazarin, wani ma'aikaci a gidan talabijin mai zaman kansa a Abuja, Malam Sadiq Nuhu Sabon Wuse, ya ce abin da ya kamata shine majalisa da bangaren gwamnati su hada kai su yi aiki tare.
Abin da ya kamata shine ita gwamnati da 'yan majalisa su yi aiki tare a samar da kuɗaɗen da ake da bukata wa ma'aikatan watsa labarai a Najeriya. Domin misali, kin ga matsalar da ake fuskanta a Najeriya, rashin kishin ƙasa da ɓannata kayan gwamnati, ko a nan Abuja Najeriya, ai a kwanaki an ba da labarin an kama wasu matasa da ke sassace marafin kwata, wanda za ki ga mai mota an yi tuwo bai sani ba zai fasa taya. So da akwai shirye-shirye na fadakar da 'yan ƙasa su zama na gari masu kishin kasa, to yana ganin babu bukatar ma a rika samun irin wayannan matsalolin a jiya.
Majalisa ta ba ministan ma'aikatar yaɗa labarai Muhammad Idris Malagi mako ɗaya ya sake kawo wani kasafin kuɗin da ma'aikatar za ta yi aiki da shi a wannan shekara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji abin da wasu Amurka ke cewa a game da abin da suke so sabon shugaban ƙasar da za a rantsar ya yi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kwanaki bayan wata yarinya ta yi asarin gidanta sakamakon wutar da ta kona makarantar ta a Los Angeles, yarinya Gabriela Chavez Munoz ta fara zuwa aji a wannan mako a wani wuri na wucin gadi inda makarantarta ta tanadar wa yara. Gabriela tana cikin dubban dalibai da wutar dajin ta lalata makarantunsu a cikin mummunan gobarar da ta yi barna a birnin, kada ta bar wasu da dama a wani wuri mai karancin matsuguni. Masu makarantu a fadin birnin suna nan suna faman neman inda za su kai dalibai su samar musu da wata sabuwar hanyar yin karatu domin ganin abubuwa sun daidaita daga mummunar wutar nan wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 27. Kana ta lagume dubban gidaje a cikin filin murabba'in kilomita 163. Dalibai da dama daga wasu makarantu 7 da aka zuba su a wani wuri da aka kwashe mutane suna neman wasu makarantun da za su kai daliban na dan lokaci. A yau Asabar ne hukumomi suka ayyana babban bala'i a wasu sassan gabashin Australia inda iska mai karfi ta karye bishiyoyi kana ta katse wutar lantarki ga dubban mutane. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da walkiya da kuma iska mai karfi mai tafiyar kilomita 100 a cikin sa'a guda sun yi barna a fadin birnin Sydney da wasu sassan yankin New South Wales tun ranar Laraba. Bayan katsewar wutar lantarki, kimanin gidaje 30,000 suka kasance babu wuta zuwa yau Asabar, abin da ya fita cikin adadi mafi yawa wanda ya kai sama da 260,000 a cewar ministan ayyukan gaggawa Jihad Deeb. Wannan bala'i ne da ya shafi kasar baki daya, ministan yana faɗa wa manema labarai. Ma'aikatan gaggawa suna aikin kai ɗauki sama da wurare 700,000 da lamari ya shafa a yankin New South Wales, in ji shi.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za a iya cewa an kammala dukkan shirye-shirye na bikin rantsar da Donald Trump a matsayin sabon shugaban Amurka a ranar Litinin dinnan 20 ga watan Janairu. An tsaurara matakan tsaro musamman a yankin ginin Majalisar Dokokin Amurka da kuma fadar White House, yayin da ake sa ran shugabannin wasu kasashen duniya za su halarci bikin. Wannan ne dai karo na biyu da za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. Wasu Amurkawa dai sun bayyana abinda suke so sabon shugaban ya yi. Gabinta Suleiman Yaro da fasarar rahoton Scott Stans.
A jihar Mississippi da ke kudancin Amurka, an samu mabambantan ra'ayoyi game da abubuwan da ake sa ran gani a gwamnatin Donald Trump karo na biyu. Bobby Joe Harrell jefa wa Trump kuri'a.
I would like to see him definitely take control of the border.
Tabbas zan so in ga ya dauki mataki akan iyakokin kasar da kuma halin da bakin hauranmu ke ciki. Ina son taimakawa duk wanda zan iya, musamman ma abin da ya shafi yara kanana. Amma kuma ina so in ga ƴaƴana da jikokina na jin dadin Amurkar da na girma a cikin ta.
Wani wanda ya canza jinsinsa, dan New York, Angelo Meyer, ya damu game da makomar wasu abubuwa a ƙarƙashin gwamnatin da ta bayyana adawarta ga tasirin lafiya da ke taimakawa masu canza jinsi.
Republicans watching need to know.
Yan jam'iyyar Republican da ke kallon ya kamata su san cewa taimakawa yara masu canza jinsi shi ma na da muhimmanci, kamar taimakawa ƴaƴansu ne, saboda mu ne manyan gobe. Kuma muna da kwarewa da hikima da makoma mai karfi.
Shane Cushing yana son Trump ya mai da hankali kan tattalin arziki.
Kawai ya tsaya kan alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe, kuma ya kawo ƙarshen haraji kan tukwicin da ake ba masu aiki, kamar gidan saida abinci da ya ce zai yi.
Jerry Hilton a jihar Mississippi da cewa tattalin arziki shi ne abin da ya kamata a ba da fifiko.
Zan so shugaba Trump ya sake sauwaƙe mana tsadar rayuwa. Na gaji da rayuwa hannu baka hannu ƙwarya.
A Pennsylvania, Samira Chifo ta damu game da tasirin gwamnatin Trump kan jikinta, musamman fannin haihuwa da na addini.
Ina tunanin zan rasa hakokina a matsayin ƴa mace. Ina tunanin na rasa hakkina na addini saboda na ga yana so ya sa addinin Krista kaɗai a gaba. Kuma na yi imanin cewa wannan ƙasar na maraba tare da mutunta kowane addini.
A Texas, mai goyon bayan Trump, Ross Barrera, ya ce ƙwarewar shugaban ƙasa mai jiran gado ta fannin kasuwanci zai taimaka wajen gyara ƙasar.
Mutane sun gaji. Abinda mutane ke so a nan shi ne samun ayyuka. suna son ingantaccen tattalin arziki, suna son hauhawar farashin kayayyaki ya ragu, suna son tsaron kan iyaka, suna son mai da makamashi.
Muhimmin abin da Trump zai iya yi wa mai kada kuri'a Yael Frasto na jihar Mississippi shine ya bayyana shirye-shirye da kudurorinsa a fili.
I would want him to
zan so ya fito fili ya bayyana manufofin da zai aiwatar a kasar dan mu san abin da zai kowa da kowa a jam'iyyar Republican da Democrat.
Za a da rantsar da Trump a matsayin shugaban kasa a Washington ranar 20 ga watan Janairu.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawaranta muku a makon da ya gabata, a yau za mu kawo muku ƙarshen tattaunawa da muka fara da Isa Ali, shugaban ƙungiyar VAG mai fafutukar kiyaye hatsari a Ghana, akan matakan da masu ruwa da tsaki a fannin harkokin sufuri ke ɗauka a ƙasar a wannan sabuwar shekara domin kaucewa faɗa mai yawan hatsari. Amma kafin nan, bari mu kawo muku wani labarin mummunan hatsarin mota da ya sanadin mutuwar mutum 9 a jihar Kogin Najeriya yayin da sama da 60 suka jikata. Wakilin mu Ahmed Muhammad Dan Asabe ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana daga Lakwaja.
Akalla mutane 9 ne suka riga mu gidan gaskiya a yayin da fiye da 60 suka samu munanan raunuka a hadarin manyan motoci da suka auku akan hanyar Hassan Usman Katsina dake Lakwaja da kuma hanyar Okene duk a jihar Kogi a ranar 3 da ta gabata. Kamandar hukumar kiyaye hadura ta kasa FRSC a jihar Kogi Mr. Samuel Oyedejine ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya sanya wa hannu kuma aka raba mana ma labarai a Lakwaja. Mr. Oyedeji wanda a cikin sanarwar ya danganta aukuwar hadarin akan gudun fitar hankali da kuma overloading da motocin ke yi ya ce jami'ar hukumar kiyaye hadura ta kasa da na 'yan sanda sun garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitin koyarwa ta jami'ar tarayya da kuma asibitin kwararru ta jihar Kogi dake Lakwaja inda suke karɓar magani. Sashin Hausa na muryar Amurka ya nakalto cewa daya daga cikin manyan motocin dauke da dabbobi ta taso ne daga jihar Bauchi akan hanyar ta zuwa jihar Enugu kafin lamarin ya faru a yankin Shiya ta 8 dake kan hanyar Hassan Usman Katsina dake birnin Lakwaja. Nayi tattaki zuwa asibitin koyarwa ta jami'ar tarayya da kuma asibitin kwararru ta jihar Kogi inda na samu zanta ba da wasu da suka tsallake rijiya da baya a haduran biyu kuma sun bayyana mini yadda lamarin ya faru.
Sunana Adi Usman, in taso ne daga Hardawa zuwa zamu je Enugu daga Bauchi ba. In taso muna tafiya dai to a takaice dan zurta hoda nisa dai. Amun kusa zuwa abun ya faru aka nan Lakwaja. Abun ya faru aka yi accident da motan ta faɗi ba. Mutane da yawa sun mutu, wasu sun kakkarye, wasu sun raunata, wasu kuma ba abun da ya same su.
Sunana Abdulmumini. Abdulmumini Ahmed. Mun taso daga motan ya taso daga Azari. Motan shanu. Zai tafi Port Harcourt. Mun samu azan a Ausara tsakanin Lakwaja da Ukene. Mutane a lokacin da aka ebo mu dai an ebo mutum biyu wanda suka rasu, an tafi da su can Ukene, sannan mu aka samu mota aka kawo mu nan Lakwaja. Amma daga baya an gaya mana cewa motan dangwata ya buta kan wayansu a wurin. Ba mu san adadin mutum nawa bane.
Shugaban haɗaɗɗun ƙungiyar masu fataucin dabbobi da kayayyakin abinci ta ƙasa Dr. Tahir Muhammad, wanda ya kasance a wajen jana'izar mamatan a Lakwaja, ya miƙa taziyarsa ga iyalan mamatan.
Muna miƙa alhininmu ga ainihin 'yan uwan wanda wayan al'umma wannan iftila'i ya same su. Allah ya ji kansu, Allah ya rahamce su, Allah ya gafarta musu. Zuri'an da suka bari, Allah ya musu albarka. Mata da suka shiga takaba, Allah ya fi da su ruwan takaba lafiya.
To, kowane matakin ladabtarwa kungiyar masu fataucin dabbobi da kayayyakin abinci ta ƙasa za ta ɗauka domin hana aukuwar irin wannan lamari nan gaba? Dr. Tahir Muhammad ya yi bayani.
Da. Motan shanu ba motan fasinja ba ne. Mun yi kuka, mun yi gargaɗi, mun yi bayani akan cewa ya kamata ya zama to duk wanda zai tafi kurmi ko ina, ya je kasuwa ko tasha ya hau motan fasinja ya tafi. Amma an ɗebi irin wannan kaya sai ka ga mutum fiye da 80 har 100 akan mota. To ya za a yi idan har aka samu haɗari ba za a samu mutuwa ba? To saboda haka ina kira da babban murya ga gwamnatin tarayya, musamman hukumar Resafti da hukumar 'yan sanda da hukumar Civil Defense da ma sojoji da kuma koma wane ne wanda yake da hannu ko yawu a cikin irin wannan haɗari, to ya kamata su zo mu haɗa kai don su rumusa wani kwakwaran doka wanda ya zamanto kowa zai kiyaye irin wannan. Muriya kungiyance yanzu NATO da employer da UNITW da kuma mu amalgamated union, in Allah da za mu ɗauki mataki na ba sani ba sabo, duk wanda muka ganshi da wannan lodi to sai dai kotu ta raba mu da su.
A ranar Laraba nan dai aka yi jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu a haɗarin a birnin Lakwaja kamar yadda addini musulunci ta tanada. Ahmed Muhammad ɗan Asabe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
To a gaida ɗan Asabe da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da Isa Ali daga birnin Accra.
Kamata ne kuma shine a farkar da jama'a education kenan, public education. Sai mu ce din mun san dai gaskiya akwai matsala wurin. Ba a samu dai arziki a farkar da jama'a duka, amma yanzu dai muna amfani da sai mu ce social media kenan, kadan kadan yanda za mu amfana da jama'a. So mun duba dai Ghana dai muka da shirin dai tana da karfi, akwai ababen da muke za mu neme ayi a ci gaba da aikin gare sai ta alhamdulillah. Ghana dai muna sai kai mun saboda nan yanzu shi dai yanzu shirin da kuma za mu duba ne a duba iya so especially wuraren wurin biyan nan. Yanzu shi kuma jama'a kuma ke duba, kuma yanzu mun ka duba biyan kuma ba shi ka zo banki ba, ba shi ka zo banki sa'an nan ka biya wannan kudin da za a charge ka ba. Yanzu kai da kanka in kana rike da mobile phone ka, kai da kanka kana iya ka sauna ko cikin dakin ka ko cikin motan ka ka biya kudin da gwamnati ta charge.
Wato kana biyan kudin da wayar salular da ke hannunka, akwai hanyar da ake biya ana biya kenan?
Akwai hanyar da za ka yi ka biya, bi ma'ana yanzu muna da wutar lantarki, akwai sola, sannan kuma akwai internet da za a amfani da shi, sannan kuma yanzu kuma muna da mobile. So biya dai yanzu bai zama mana matsala. Abinda dai yanzu bai zama matsala ne shi ne farkar da jama'a da karantar da jama'a kan wanga sabon shiri.
Masu sauraro a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, kuji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Isa Ali da wakilinmu daga jihar Kogi Ahmed Muhammad ɗan Asabe da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamayi wanda ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makili ne daga nan Washington nake sallama da ku. An huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ya ce shugabannin Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah, ku tuna cewa ita fa wannan kujerar mulki da kuke kai a kai kamar kujerar aski ce, dole ne wata rana ku sauka wasu su hau, don haka ku kiyayi ranar da ido zai raina fata. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Maɗattai da Magaram da Isuhu Maƙeri Maɗattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai, suka ce salam BOA. Tafke jami'in da ta baiwa mukamin ministan man fetur wato Mamman Mustapha Barke Bako don gudanar da bincike a kansa da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta Jamhuriyar Nijar ta yi ya nuna mana cewa gwamnatin Chani ba ta san sani ko sabo akan duk ma'aikacinta da ya ci amanar kasa ba fatan sauran ma'aikatan gwamnati a Nijar za ku shiga taitayinku domin duk abin da ya ci damo ba zai bar awai ba sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce salam fatan alheri ga BOA Hausa zaman da gwamnonin Najeriya suka gudanar a Abuja kan gyare-gyare ga kudirin haraji na shugaba Tinubu musamman bangaren rabon harajin cinikayya na BAT wanda shine yafi janyo cece-kuce tamkar wani ihu ne bayan hari sai sako daga Mahmudu Salihu Kauran na Moda jihar Zamfara yace cin mai yarjejeniya ne tsagaita wuta a tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila wani abu ne da ya kamata a ce tuni sun cimmawa a tsakanin su amma sai yanzu da shugaban Amurka mai barin gado ya ga wa'adin mulkin shi ya zo karshe sannan ya tursasa Isra'ila kulla wannan yarjejeniyar dan yayi bugun gabar cewa a lokacin mulkin shi ne aka samar da tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kuma Hamas madalla kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sako
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin nan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairin shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba Za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da liƙa mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalin mu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari. Ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga labarin duniya amma wannan karan a takaice.
To ba wannan a takaice. A karon farko a cikin shekaru 40 za a gudanar da bukin rantsar da shugaban kasar Amurka a cikin gida. Washington na kallon kowane bukin rantsar da shugaban kasa daban da wanda ya wuce. Amma wannan na lokacin ya sha bamban. Kamar yadda ake kira na shugaban kasa kungiyar makada ta Marin ita ce take kade-kade a duk wani bukin rantsar da shugaban kasa tun shekara 1801 amma a wannan bukin mawakan ba su bukatar yin wasa kamar yadda suka saba saboda za a yi bukin ne a cikin gidan majalisar dokokin Amurka saboda yanayi mai tsananin sanyi Majalisar Zartarwar Isra'ila ta tabbatar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safiyar yau Asabar a Gaza da kuma sakin mutane da ake garkuwa da su domin kawo ƙarshen yaƙi da Hamas na watanni 15. Gwamnati ta sanar da cimma yarjejeniyar ne da misalin ƙarfe 1 na dare a birnin Kudus bayan da Majalisar Zartarwar ta wata ganawa sama da sa'o'i 6 kuma bayan shawarwari da Majalisar Tsaro ta bayar a jiya Juma'a na tabbatar da yarjejeniyar. Hukumomin Ukraine sun ce an kashe akalla mutane 4 da sanyin safiyar yau Asabar a wani hali da Rasha ta kai a cikin dare a babban birnin kasar Kyiv. Shugaban ma'aikatar sojin birnin Kyiv Timur Tachenko ya faɗa a wani sakon Telegram cewa mace-macen sun faru ne a gundumar Shevchenskyski a birnin. Ya ce gundumar Holosivki wanda ita kuma take yammacin gabar kogin Dnipro ta fuskanci muraguzai.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona Nanduduwa Mai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai mun sake dawo a shirin mu na dare assalamu alaikum